يا الله يا الله بهكا الله نكينا نروكا بروتكا تهكا بيبا كودا بها تنبيا نكيدا كودا بها تنبيا نكيدا
كان أبو نشيه سادا هنزا أكشش نكافا تامو تنجيرا أنا سيدا قانو تبقو da 160 2060 ta mutum Najeriya wanda ba ya ce magana cewa idan an yi noma mun yi ta Najeriya za ta tsako
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya ga mai sauraron sashen Hausa ko kuma bibiya al'amuran yau da kullun da suka shafi Najeriya ba zai rasa jin rahotanni ko bayanai ko kuma fashin baki akan tsaka mai wuya da al'ummar kasar suka shiga ba a fannin tsadar rayuwa da kuma matsalar tsaro. Ta haka shirin domin iyali zai fara haska fitila akan wannan lamari bayan shimfiɗa da wannan rahoto na musamman.
Sunana Ismail Hassan. Da farayin kanan muka zo akan sai mun 1300 to yanda an ce 1600 zarin ba. Da Allah sai ina in san kwano 10, kwano 7, kwano 5 yanzu na zo kwano sai ma wani lokacin gagara ta yi.
Gaskiya abubuwan sun yi yawa, kayan abinci ya yi tsada. Yanzu a ce shinkafa tango ta Najeriya ana sai da kwano 3,600 to 3,500 tango ta Najeriya wanda ba ya ce magana cewa idan an yi noma mun yi ta Najeriya za ta yi sako. Gaskiya ana yin mawuyacin rayuwa tunda mutane yanzu wallahi wata da kyar ma suke cin abinci sau daya ga dukkan alamu ma fa za a yi ta mutuwa.
Ki dai wannan yanayi ya haifar da cece kuce a tsakanin yan kasar yayin da wasu ke zargin matsakaita da manyan yan kasuwa da laifin daga farashin cimaka. Wasu kuwa na ganin gwamnati ce bata dauki matakan da suka dace ba domin warware wannan matsala. To amma Malam Mustapha Ibrahim wani karamin dan kasuwa a kasuwar Sabon Garin Kano na cewa
gaskiya mu a inda muke siyowa domin Allah mu ma idan mun siyo da sauki muna siyowa da sauki. Inda abinda muke siya naira 41,000 a yanzu ya koma 58,000 har kuwa ai sauki sai dai manome shi ga Allah.
Wannan yanayi dai ya tilastawa wasu yan Najeriya gudanar da zanga-zanga a jihohin Niger da Sokoto da Kogi da kuma Kano domin nuna damuwarsu da kuma an tarar da gwamnatin kasar kan bukatar daukar matakan da suka dace kuma cikin gaggawa. A jihar Kano hukumar yaki da rashawa da karbar korafin jama'a ta jihar ce ta kai farmaki wasu daga cikin wuraren da yan kasuwa ke ajiyar kayayyakin su na abinci a kasuwannin Singa da Dawanau biyo bayan zargin cewa yan kasuwar na boye kayayyakin masarufi da na abinci. Barista Muhimmi Magajiri Mungado shine shugaban hukumar.
Inda misali al'umma suna hakuri ana yin hoding kamar na gilfi hukumar ana boye kaya wasu suna ce riba. To an zo gabar da ba za a iya hakuri ba saboda mutane ba masu da kuɗin da za su sayi kaya. To ita kuma gwamnati ba za mu jira ido ba yanzu haka mun kafa committee wanda sun kawo mutane mun kawo mutane an buɗe wasu group ina ganin duk abin da ke faruwa yanzu a Singa yanzu nan naga sun saka mana farashi mun gani muna kuma interfacing da su mutanen da suke wannan abu. So sai ga yanzu muna da dauki matakai ta yanda koma abu zai faru kafin ma ya faru mun sani. Sannan kuma ba mu kasa agoyo ba akan maganar kokarin bin diddigin gurin da ake kora because mun tabbatar da cewa koya kaya shi ma ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo matsala ne. Idan muka yi kokari muka jawo shinkafar da ake ajiyewa wanda ake burzata aka dawo da ito shi ma tashin goron da abin da shinkafar take zai rabu.
Sai dai shugaban yan kasuwar Singa ta kayayyakin masarufi Alhaji Ibrahim Musa na banki na cewa
ina ba su shawara tsakani da Allah duk abin da ya kamata su yi na wajen su haɗa kai na wajen a samu daidaiton farashi kuma a nuna musu cewa wannan abin da ake yi na cewa mutane har ya fita yanzu duniya ta ji cewa yan kasuwa suna boye kaya kuma ya tabbata gaskiya ne. Sannan kuma wasu daga cikin yan kasuwar mu da suka tsorata sun fara fito da kaya kuma suna ragewa.
To amma a nasu bangaren yan kasuwar hatsi ta Dawanau sun ce rumbunan ajiye kayayyakin abincin da jami'an hukumar rashawa ta Kano suka garkale a kasuwarsu ba mallakar yan kasuwar ba ne. Alhaji Muntaka Isa shine shugaban kungiyar.
Tsakanin da Allah wannan yanayi da man yana cikin abubuwan da muka fara tattaura da shi idan da za mu haɗa kuma da su mu ga ta yaya za mu saukar da kayan abincin zaman mu kayayyakin mu na siyarwa ne. Inda ka ga wani waje da yake cikin kasuwar Dawanau ko kuma a cikin kewayen da ake ciki kayan ba a taɓa zuwa neman abu a wajen ba a rasa shi kuma shi yawan shigo kaya shi yake kawo sauƙin kaya rashin shigowar kaya cikin tashin kaya.
Idan masu sharhi ce alakanta wannan yanayi na tsada da kuma karancin abinci a Najeriya da dalilai daban-daban. Kamar Idris Ibrahim Unguwar Gini dan gwagwarmaya ne kuma manomi a jihar Kano.
Mu da muke manoma, mu da muke harkar noma, mu da muke shige da fitan kayan amfanin gona mun san babu kayan gona. Kasuwar da zaka je ka tadda buhun dawa 50,000 yanzu ka je da kirki zamu buhu 30,000.
Amma ko ba ɗan kasuwa ne suka yi hodin ba.
Ba ɗan kasuwa bane, damuna ce gaba ɗaya ƙasar ba ta zo da ruwa ba. Mu nan arewa musamman ka dauko da kai Zaria, ka to har Maiduguri. In ka zo dawa ake yi da gero da riɗi. Dawa ba ta kai ba. Farin wake bai kai ba. Waken suya bai kai ba. Masara ce ba ta kai a wani gurare. Shinkafa ba ta kai ba. Yanzu ga tsadan mai. Manoma da yawa ba za su iya noman shinkafar rani ba. Ina wuta albasa. Na rantse ma da Allah na sha ban miliyan 1,500 yanzu.
Man
fetur? Man
fetur. Kamar ruwa
wallahi. Kuma zuwan tunkari shinkafa da ƴar ruwa ce ita. Da wannan man fetur din. Kuma in sai dai ta nawa.
Dangane da haka Dr. Gazali Ado masanin tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe wanda ke koyar da wannan fanni a makarantar nazarin gudanarwa da lamarin tattalin arziki ta Kano ke cewa
dole kasar nan haɓa ƙarfafawa ‘yan Najeriya musamman ‘yan kasuwa a gyara noma. Idan aka gyara noma, kayan noma na Najeriya irin su zogon rodo, irin su riɗi, irin su waken soya, idan za a haɓaka nomansu a yi su, kayayyaki ne da suke tana da za a dinga fitar da su, dalar tana shigowa. Shi matsalar tsadar dalar nan ta wuri biyu ne, ta shigowarta da kuma buƙatar ta. Shigowar dala ta hanya ɗaya ce, ta mai ne. To yanzu saboda bashin da muka ɗauka, kuɗin man fetur ɗin mu kashi wajen 80 da wani abu cikin 100 idan an siyar biyan bashi ake yi. Kaga dalar da take shigowa Najeriya ne ce karanci. Dama idan kasa ta cika shigo da kayayyakin kasashen waje, idan kasa tattalin arzikin ta bashi da ƙarfi da zai kasance kamfaninnika suna tasiri suna sarrafa kayayyakin da ake amfani da shi, to dole na waje za su dinga shigowa da shi. Kaya da yawa da ake amfani da su kashi wajen 70 ko 80 cikin ɗari kayayyaki ne na kasashen waje, su kuma in an siyo su da dala ake siyo su.
Ba da tsadar canjin kuɗin dala, galibin masana da masu sharhi kan lamarin yau da kullum a Najeriya na ra'ayin cewa shine tallafi daga albarkatun man ƙasar shine tushen shiga cikin wannan yanayi da 'yan Najeriya suka yi. Sai dai Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da ke koyar da kimiyyar siyasa da dabarun mulki a Jami'ar Bayar Kano ya ce akwai matakan gaggawa da ya kamata gwamnati ta ɗauka.
Idan aka yi maza aka yi ƙarin albashi, na farko duk waɗanda suke yin albashi ne za su samu sauƙi na nan take. A mataki na biyu, da sun samu sauƙi za su tafi kasuwa, don haka 'yan kasuwa za su samu ƙarin ciniki, da su ma kuma za su sake tafiya nemo kayayyaki. Sai haka abin zai ta kewayawa a cikin mafi yawan al'umma sun samu sauƙi. Haka kuma in ka buɗe bodan nan, 'yan kasuwar da suke shige da fice tsakanin boda da sun samu sassauci, nan da nan abin zai sauka da leburorin da suke yin wannan aikin da dukkan wani wanda yake cin abinci ta wannan hanyar. To amma ana zaune dinkin ba a buɗe bodar ba, ba a kawo kayan abincin ba, ba a ganin albashin ba.
Wanda yake shugaba Tinubu ya sha nana ta cewa yana sane da halin da 'yan Najeriya ke ciki game da matsin rayuwa, kuma gwamnatinsa na ma ɗaukar matakan da suka dace domin gyara lamura. Amma la'akari da koke-koken da ke fitowa daga bakunan 'yan ƙasa ya sanya mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya miƙa wani saƙo na musamman ga shugaban ta hannun mai ɗakinsa Sanata Remi Tinubu lokacin da ta ziyarci sarkin a fadarsa a ranar Litinin ɗin da ta gabata.
A duk da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman mafita kan wannan lamari. Muna godiya ta musamman ga wakilin Mahmud Ibrahim Kuri da ya bada gudunmawa ga nasarar shirin da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza ba.